Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da warhaka, barkamu da sallah, Allah ubangiji ya karba mana. Babu shakka malaminmu Profesa Ahmad Bello Dogarawa, Allah ya saka mishi alkhairi. Yayin ya kokarin sa yaga ya takaita wannan makala wanda take dasima jiddan, tana da ce highly informative, tana cike da bayanai kuma ga kuncin lokaci da yanayi. Kuma tunda aka ce zan yi tariki tun ma kafin na zo, na san babu shakka an hada da jidali. Zai yi malami na ya gabatar da takarda kuma a ce ni in zo in yi tariki ba. Amma ba yadda ka iya da zaɓin mutane masu maka kyakkyawan zato da kuma waɗanda suke ganin cewa ko da kana ganin ka gaza suna ganin kamar za ka iya, to bai kamata ka watsa musu ƙasa a ido ba. Abu na farko da nake so na yi tsokaci a kai shi, duk da irin tattaunawar da muka ji game da tarihin matsalar kuncin rayuwa da talauci da yunwa, cewa ba wani abu bane sabo a tarihin Musulunci. A duk wanda ya karanta adabiyat na tarihin Musulunci ya san haka. Kuma watakila a tarihi na nan kusa ma na al'ummomi za a iya tsinto wasu misalai da suke nuni zuwa ga cewa al'ummar ɗan adam ta saba ganin yanayin irin wannan. Sai dai har kullum ni na kan ce wannan yanayin da muke rayuwa a ciki ya bambanta da duk irin wanda aka sani. Ta fuskar waɗanda muka ji a tarihi, za mu ga cewa wani lokaci abin yakan faru ne a gari ɗaya ko biyu, yayin da sauran garuruwan Musulunci suke cikin walwala kuma za su iya aikowa da agaji ko taimako. Alal misali, a wannan shekara ta Amur Ramadan, Sayyidina Umar ya rubuta wa gwamnonin shi a Sham da Misra da Iraki saƙonni, sabon ɗan As da makamantansu su aiko da tallafi, kuma sun aiko da shi aka taimaki mutanen Hijaz saboda su ba su cikin wannan kuncin. Mu kuwa yanzu za mu ga cewa kusan ko'ina a ƙasarmu ana fama da wannan kuncin. Ba za ka ce wani gari ne ko wani ba, na ɗaya kenan. Na biyu kuma za mu ga cewa a waɗancan zamanin nan akwai, kamar da malam ya ambata a ƙarshe-ƙarshen nan, akwai wato damuwa daga ɓangaren mahukunta da masu wadata wajen ganin an daƙile matsalolin an kawo ƙarshensu. Kullum suna dirasat, suna ƙoƙarin fahimtar yanayin da kuma yaya za a gaji mutane. A yayin da mu kuma za mu ga yanzu a mafi yawan wurare ko garuruwa masu faɗa a ji da hukumomi, wannan ba shi ne priority ɗinsu. Ba damuwar su ce yaya za a kawo ƙarshen wannan kuncin ba. Hasali ma ba sa tunanin cewa wannan kuncin yana iya shafar shugabancinsu, yana iya haifar musu da tsawarwara a cikin mulkinsu. Abin da ya dame su kawai tunda suna ci gaba da morewa abubuwan da shugabancin ya tanadar musu na morewa, to ba ruwansu da abin da sauran abin masu yi ciki. Misali na kusa da za ka iya dubawa shi ne kalli irin tsananin kuncin rashin ruwa, ruwan amfani. Wannan ruwa ko domestic use da muke fama da shi a nan ƙasar Zazzau misali, da kuma kunnen uwan shehu da masu faɗa a ji suka yi a kan abu, babu ruwan su, su suna da ruwa a inda suke rayuwa, babu abin da ya dame su. To ka ga ya bambanta da waɗancan zamanin. Sannan a ɓangaren mu kanmu al'umma, al'ummomin waɗancan zamanin, za mu ga cewa suna da tadarruhi, ƙoƙarin komawa ga Allah a lokacin da suka shiga kuncin. Sun yarda cewa Allah ne ya jarabce su kuma shi kadai zai fita su. Sai mu ga cewa a yanzu suna komawa ga Allah ta hanyar tuba da gyara ayyukansu da kuma kyakkyawan zato ga Allah. Mu kuma yanzu mun fi kwarewa a wajen tazammur, ƙorafi. Duk inda ka ji ana wani analysis ko ana tattaunawa za ka ga ƙorafi ne yake gaggawa. Wato babu tunanin solution based. Tattaunawa take tana tunanin kawo mafita. Saboda haka ina ganin gaskiya haɗarin da muke ciki ya bambanta da waɗanda aka yi a baya. Saboda haka akwai buƙatar mu dawo mu fahimci inda muka fuskanta da kuma inda muka fito. Wannan shine tariki na farko. Wataƙila za a ji shi sun theoretical kawai zance ne namu na ƴan na mutanen jami'a. Allah ya tuma. To, saboda ya kamata mu koma kan yanayi wanda zai da gaske ne samun mana da mafita, su ne abubuwan da malam ya ambata a ƙarshe-ƙarshen lecturesa, da kuma wato ɗaukan izina daga abin da tarihinmu na musulunci mai haske musamman a rayuwar magabata yake ji. Kun ga misalan da aka buga na Ash'ariyu da Al-Ansar da sauran mutane cikin magabata waɗanda abubuwan da suka aikata abubuwa ne da suke wato istisna'iya na musamman wajen kawo ƙarshen kunci a rayuwa. Yaya za a yi mu iya juya waɗannan abubuwan zuwa madarul amal? Kan ya zama kawai karanta su muke muna wucewa. Daga cikin abu da zai taimaka mana wajen juya su zuwa aiki shi ne maganar cewa kowa ya ɗauka yana da muhimma a cikin ƙoƙarin kawar da wannan yanayi. Kada talakawa kawai su dinga zindan masu kuɗi cewa su gane ya kamata su. Kada su ko masu kuɗi su ga cewa talakawa sun matsa musu da roƙo da demand. A zamanin magabata ɗin kowa yana yi. A lokacin da sai na Bakar zai kawo duka dukiyarsa, Umar ya kawo rabi, wanda yake da cikin tafin hannun dabino shi ma ba zai fasa kawowa. Wanda zai zama shi ɗan agaji ne kawai, babu abin da zai kawo sai dai ƙwaƙwalwarsa ko ƙarfin jikinsa ko lokacinsa, shi ma ba zai yi ruwa da wannan ba. Ya zama kowa yana da abin yi a cikin mutane ta fuskar kawo musu sausaucin rayuwa. Allah Maɗaukakin Sarki yana cewa a cikin Sura Ali Imran, waltakun minkum ummatun yad'una ilal khair. Lallai a samu wasu cikin ku waɗanda suke kira zuwa ga alkhairi, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sai Allah ya ce ulaika humul muflihun. Waɗanda za su yi wannan aikin su ne masu tsira. Da ya kai ɗan uwa musulmi, ba ka so ka zama cikin waɗanda suke masu tsira? Jibo waɗannan mutane al-ash'ariyun yadda aka sabbanta su, yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata hadisai da yawa akan yabansu, har yake cewa ma shi ɗaya ne daga cikinsu, su mutanen shi ne, shi nasu ne. Jibo al-Ansar waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da za a raba mutane zuwa ƙungiya-ƙungiya, shi da ƙungiyarsu zai shiga. Har Annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu yana wasiya cewa a kula mai da su, wanda ke ƙaunashi ya ƙaunace su, wanda ya ƙi su to yana ƙin su ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ƙi. Kuma har yanzu an samu sun zama wani misali da ake bugawa a duk duniya ba ta musulunci ba kadai wajen at-takafulul ijtimai, social solidarity, taimakekeniya ba ta maganar irin tasu. To mu ɗauki irin waɗannan misalan mu aikatar da su a jima'ice, sannan a ɗaiɗaiku mu ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da kulawa da al'ummarsa masu jin yunwa da masu bukata da marayu da talakawa da zawarawa, duka masu rauni waɗanda ya ɗauki kansa matsayin shi ne wakilinsu. Mu duba irin yadda Sayyidina Abubakar da Umar, particularly Umar, saboda dade wanda ya yi a halifanci da kuma irin jarabawoyin da musulmi suka fuskanta a zamanin shi, bai tsaya ba. Kullum tunanin shi ya za a yi samar da musulmi solution daga matsalolinsu. Saboda haka abin da ya kamata mu kalla ke wannan kuncin da muke ciki, baya ga asbab waɗanda suke sunniya na sunnar Allah, akwai wasu dalilai da suka haifar da shi. Daga ciki akwai wato juya akala al'adunmu da muka yi zuwa ga wasu al'ummomi. Muka ɗauki al'adu irin na alfardaniya, individualism, kowa kanshi ya sani. Kowa idan jifa ya wuce wuyarsa ko kansa ya faɗa kan wani. Mun sani da kuma da muke da yan shekaru yan yikin nan, mun san cewa a da ana yin baciya wanda ake cin abinci, ko waɗanda ya faya guru suna cin abinci da junansu. Mun san a da akan yi taimako ta fuskar da zarar an fahimci wane yana da wata matsala, to za a ga an tsaya sai an fitar da shi daga wannan matsalar. Musan masu wadata da suke ma dukkanin yaran anguwa kayan sallah, ko su za a yi musu kaciya ga baki ɗayansu a rana guda. Musan waɗanda za su ga yansu makaranta, don da zai ga yayan shi makarantar firamare ranar farko, duk wani yaro sa'arsu zai tattara ya kai su ga baki ɗaya. Musan waɗanda in za su ga yayansu almajiranci, za su haɗa da duk 'ya'yan maƙwabta su kai su. Bai gadi nazari akan matsayin almajiranci ko daidai ne ko ba daidai.
amma dai mutane suna ji da wannan masuliyar yanzu kun lura cewa hatta abincin sallah ba a raba shi da yake raba wannan abincin sallah da zaka ga ana ta yawo shi anguwa anguwa yanzu an daina raba kowa sai dai ya kai musulkin shi da ogan shi a ofis amma idan yake raba wa talakawa da ko kun lura ba a yi haka to wannan halayen sun taimaka wajen lalata tunaninmu sannan da kuma tsananin dogaranmu akan wato albarkacin ƙasar waje istirahat cewa komai sai dai a shigo mana da shi bai yiwuwa al'umma da yawa irin namu ana da sama da miliyan 200 ko sama da haka a ce mu dogara kaso kan akan wata al'umma ita za ta ba mu abinci ita za ta ba mu injina da kayan aiki ita za ta ba mu fasaha ita za ta ba mu tunanin da za mu yi bai yiwuwa a ce komai tsammanin mu kai labari wannan kuma dukkan larurar yana kan shugabanni su ya kamata dole su aiwatar da policies wanda za su taimaka wajen ganin cewa an canza akalar rayuwar wannan al'umma kamar yadda kowace ƙasa ce wa kanta ƙasashen da muke hankoran mu je da waɗanda muke kallon sun fi babu ba abin da suka fi mu illa ɗaukar ƙasarsu da muhimmanci ƙaunar ƙasarsu da ganin cewa wajibi su ce da ita gaba amma ba su yi ƙwaƙwalwa ko tunani ko potentials ko kuma asalin human resources da muke da shi ba su ba amma mun gwamnati mu ɗauki dukiyoyinmu mu kai musu patience ɗinmu mu je can mu shakata mu je can mu yi ziyayya za ku wurin da neman aure ma za a yi sai an je Dubai ko Jidda sana'a can za a je a yi shawarar neman auren da yasu take Najeriya haka wannan wani abu ne na wato zamewa daga kyakkyawan tunani a duk shi sai a yau jama'a na cika ku da terrorism to Allah musta'an Assalamu alaikum.